إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا أنقوانا من قيسوات الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai tarin albarka na Masjidut Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu dake unguwar GRA cikin garin Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya majalisi da muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar dan Khattab Allah yarda da shi wannan majalisin shine majalisi na 122 a wannan yammaci na Alhamis 30 ga watan Shawwal hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445 wanda yake daidai da 9 ga watan 5 shekara ta 2024 idan ba a mance ba a majalisin da ya gabata babin da muka shiga muke karatu cikin sa a shafi na 235 inda mawallafin littafin ya kawo mana wani maudu'i wanda yake da muhimmanci wanda zai fito mana da falala ta sayyidina Umar cikin jerin falalarsa Allah yarda da shi inda yace rafatuhu wa rahmatuhu lil bahaim jin kansa da tausayinsa ga dabbobi wannan na daga cikin dabi'un sayyidina Umar Allah yarda da shi yana da tausayin dabbobi yana da jin kai gare su tausayinsa bai takaita iya kan mutane ba har dabbobi kenan duwani abu da yake da rai Sayyidina Umar na tausaya masa me yasa Sayyidina Umar ya tasirantu da wannan dabi'a sakamakon zama da yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun sani duk wata dabba da take ban kasa take kai kawo idan dai ba wai dabba mai cutarwa bace ko kuma dabbar da akai umurni a kashe ta zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana tausaya mata kuma yana jinjina masu tausaya wa dabbobi dabi'a ce ta manzon Allah kuma akan haka ya dora sahabbansa sallallahu alaihi wasallama suna zaune wata rana da shi da sahabbansa cikin hadisin da Bukhari ya fi da shi cikin sahihin sa hadisin da aka samu daga Abdullahi dan Mas'ud Allah yarda da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bada labari wa sahabbansa cewa a wata al'umma da ta gabaci wannan al'umma ta sa wani mutum ya hau kan saniya da ya hau kan saniyar yana tafiya hannunsa yana rike da bulala sai ya dinga dukar wannan saniya da wannan bulala tasa wannan saniya sai ta juyo ta kalli wannan mutumi da ya haukanta kuma yake dukanta da bulalar da take hannunsa sai take ce masa ba a halicce ni dan haka ba ma'ana ba a halicce ni dan ka haukai na ba na farko kenan na biyu kuma ba a halicce ni dan ka ci zali na ba kai ta duka na da bulala ta ce ai kawai an halicce ni ne dan nayi noma kuma a sha nono na sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama abun sai ba su mamaki sai suka ce a wannan akwai abun ban mamaki saniya kuma tayi magana tunda su ba su taba ji saniya tayi magana ba ai ko mu ma ba wanda ya taba jin saniya tayi magana sai dai mu ji kukanta to shine abun sai ba su mamaki shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu ni da Umar da Abu ni da Abubakar da Umar mun yadda da hakan kuma mun yi imani da hakan ko mun sallama cewa hakan zai iya faruwa alhali a wannan lokaci Abubakar da Umar ba sa wannan guri saboda yadda annabi ya sakankance da su da kuma yanda yake da tabbaci da su cewar duk abin da ya fito daga gurin sa 100% suke karba ba tare da mamaki ko tunani ba to wannan zai nuna maka yadda annabi yake nuna wa sahabbansa yaya ya kamata a mu'amalanci kowace dabba akwai dabbar da an halicce ta za a iya hawa kanta akwai dabbar da kuma ba a hawa kanta yanzu kamar doki ai an halitta mana mu hau kansa ne kaga yanzu in mutun ya hau kansa ba za a ce ya ci zalinsa ba dama yana daga cikin hikimomin da suka sa aka halicce shi yanzu kamar raƙumi shi ma yana cikin jerin dabbobin da za a iya hawa kansu tunda a wancan zamani akan raƙuman suke tafiye-tafiyen su haka zalika kamar jaki za a iya hawa kansa kuma a loda masa kaya to amma za ka hau kan rago ne ko ka loda wa rago kaya ko tauri ko akuya ka gan kai haka ka cutar da su to wannan duka tarbiya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsora sahabbansa akan ta yaya ya kamata su mu'amalanci kowace dabba da irin tsarin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicce ta akai to sayyidina Umar tabbas yana cikin na farko-farko yana cikin na gaba-gaba waɗanda suka samu tarbiya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan ya gadar masa da tausayi da jin kai ga dabbobi akwai hadisi wanda yake ingantaccen hadisi hadisin da aka samu daga Jabir dan Abu Talib dan uwan Ali dan Abu Talib Allah ya jada su gaba daya Jabir yake bada labari cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hau kan dabbarsa sai ya tura ni a bayansa wannan dabi'a ce cikin dabi'un manzon Allah wanda zai nuna maka babu girman kai tare da shi mutum ne mai saukin hali zai hau kan mafi kashin dabba ita ce jaka yanzu duk wanda zai hau jaka ai ana ganin shi makaskanci kasashe to annabi yana hawa gashi shugaba ne na mutan duniya gaba ɗaya madaukaki amma zai hau kan jaka baya ga ya hau kan jakar zai dora wani a bayansa akwai wanda yayi rubutu ya rubuto irin adadin jerin mutanen da annabi ya hau kan dabba ya dora su a bayansa akan dabba duk wannan yana fassara mana saukin hali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Mu'adh dan Jabal ya bada labari cewa kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin fa qala li ya Mu'adh atadri ma haqqu llahi ala al-ibadi wa ma haqqu al-ibadi ala llahi qultu llahu wa rasuluhu a'lam قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا wannan hadisi yana nan cikin sahih al-bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'adhu anan yake bada labari cewa kuntu radifan nabi na kasance a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala himarin akan jaki kaga annabi ya hau jaki ya dora mu'adhu a bayansa saboda saukin hali irin nasa yanzu ka kaddara a ce kar mu ma je da nisa kansila na garin kana ga zai hauja ka ko in ya hauja kan ya dora wani a bayansa bai mun tafi da nisa ba kansila kawai na nan matakin local government yana da wahala kansila ya hauja ka ya dora kuma wani a bayansa sai ga shugaban dudduniya ba shugaban gari ɗaya ba ba biyu ba dudduniya annabi shugaban dudduniya ne da yanzu har yanzu annabi shugabanmu ne sallallahu alaihi wasallama tun lokacin da aka aiko shi har ai tashin kiyama shugabanmu ne ya hau kan jaka ya dora Mu'adh a bayansa. Mu'adh yace kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wa sallam, na kasance a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Fa qala li ya Mu'adh, sai manzon Allah yace mun, ya kai Mu'adh, atadiri ma haqqul lahi ala al-ibad, shin ka san haƙin Allah akan bayi? Wa ma haqqul ibadi ala Allah, kuma ka san menene haƙin bayi akan Allah? Mu'adh yace sai nace Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzon sa su suka fi sani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haqqul lahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, haƙin Allah akan bayi su bauta wa Allah madaukakin sarki kar su yi shirka da shi ko kadan. Wa haqqul ibadi ala Allah, haƙin bayi kuma akan Allah, Allah yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a, kar Allah madaukakin sarki ya azabtar da wanda baya shirka da shi ko kadan. Kaga wannan hadisi na Mu'adh yana bayyana mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haukan jaka ya dora shi a bayansa. Sannan akwai hadisi na Abdullahi dan Abbas, shi ma da yake ba da labari cewa kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala li ya ghulamu inni uallimuka kalimatin, har zuwa karshen hadisin. Imam Tirmidhi ya fidda hadisin cikin sunan dinsa da sanadi mai kyau. Abdullahi dan Abbas ya ce kuntu radifan nabi, na kasance a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan dabba kenan. Fa qala, sai manzon Allah ya ce ya ghulamu, ya kai dan yaro, inni uallimuka kalimat, zan sanar da kai wasu kalmomi da za su amfane ka duniyar ka da lahirar ka. To Ja'far dan Abu Talib yana bada labari cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora shi a bayansa akan dabba, sai yayi sirri da Ja'far. Inji Ja'far yace annabi sai ya masa, ya sirranta masa wani magana, wata magana. Yace wannan maganar da annabi ya mun sirri ba zan bayyana wa kowa ba cikin mutane. Yace to muna tafe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya je ya shiga cikin wata katuwar gona ta mutan Madina wacce take kewaye, an kewaye ta da katanga. Yace muna shiga cikin wannan katangar, sai wani raƙumi ya fara kuka da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sai ya je share ma wannan raƙumi hawayensa, sai ce ina mai wannan raƙumi, ina ma abocin wannan raƙumi. Sai wani matashi cikin matasa na Madina ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah, raƙumi na ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shin ba za ku ji tsoron Allah akan dabbobinku ba, wanda Allah madaukakin sarki ya mallaka muku? Wannan raƙumi naka ya kuka mun cewar kana dora masa aikin da yafi karfinsa, kuma kana hana shi abinci, kana masa ukuba da yunwa, saboda haka ku ji tsoron Allah akan dabbobinku. Wannan manzon Allah kenan yanda yake nuna jin kansa ga dabbobi. To sayyidina Umar ya tasirantu da wannan tasiri daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. To shi yasa shi ma ya zamanto ya dabi'antu da irin wannan dabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shi yasa aka hakaito cewa sayyidina Umar yana tsoro kar alfadari yana tafe a jikin gabar kogi ya yi tuntube da dutse ya fadi ya yi rauni, ranan gobe kiyama Allah ya tambayi sayyidina Umar ya ce ai lokacin da alfadarin nan ya yi tuntube ya fadi, kai ne jagora, me yasa baka masa hanya ba har ya yi tuntube ya fadi? Sayyidina Umar yana tsoron haduwarsa da Ubangiji. Wannan dabba kenan, ina ya ga mutum idan shugaba zai ji tsoron haduwarsa da Ubangiji akan dabba wacce bata da hankali, cewar Ubangiji zai tuhume shi me yasa bai yi ma dabbar nan hanya ba har ta yi tuntube ta fadi, to ina ya ga mutum dan adam da Allah madaukakin sarki ya karrama shi a ban kasa? Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr, haka Allah madaukakin sarki ya ce Allah ya karrama ƴaƴan annabi Adam. To ƴan uwa, yaya muke tsammani a ce mutum ne yana tafiya akan titi, titin ya fashe, tayarsa ta fada rami ta fashe yayi hatsari ya mutu ko mutun kaza sun mutu saboda rashin kyan hanyar ti rashin kyan hanya rashin kyan titi yaya jagorori suke tsammani za su fuskanci Ubangiji subhanahu wataala wani yunwa ta kashe shi ba abinci ya jagororin al'umma suke tunanin za su fuskanci Ubangiji subhanahu wataala wani rashin lafiya ya kashe shi ba magani a asibiti ba shi da kudin magani yaya jagorori za su fuskanci Ubangiji subhanahu wataala dangane da rayuwar al'umma da take cikin hatsari mutane suna rayuwa cikin yunwa suna rayuwa babu magani a asibiti hanyoyi ga sunan sun lallace ba su da ruwan sha wanda yake tsaftatacce abinci wannan ya gagare su shugabanni kuma suna nan suna watayawa suna cikin daula yaya suke tsammanin haduwa da Ubangiji subhanahu wataala ranan gobe kiyama sayyidina Umar Allah ya jada shi daga cikin misalai da mawallafin wannan littafi ya kawo da za su fito mana da yadda yake tausayawa dabbobi idan mun je a mawdu'i na gaba wanda ke biye wa rafatuhu wa rahmatuhu lil baha'im yace atuhammilu ala ba'irika ma la yutiqu shin yanzu zaka durawa raquminka abin da ba zai iya dauka ba wannan kaman topic ne kaman maudu'i ne aka kawo mana da za a bayyana mana misali cikin misalai da suke fito mana da tausayi irin na sayyidina Umar yace anil musayyib bin darim an samu daga musayyib dan darim ɗaya daga cikin tabi'an musulunci ya rasu shekara ta 86 bayan hijira yace ra'aitu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yadribu jammalan yace wata rana naga sayyidina Umar yana dukan wani mutum mai raƙumi sayyidina Umar da sandarsa yana dukan wani mutum mai raƙumi me yasa sayyidina Umar yake dukan sa wa yaqulu a lokacin da sayyidina Umar yake dukan sa yana ce masa hammalta jamalaka ma la yutiqu ka dora wa raƙuminka abin da ba zai iya dauka ba ma'ana ka zalunci raƙuminka kana cin zalin raƙuminka kenan yanzu horo ne sayyidina Umar yake yi masa saboda me saboda yana zaluntar raƙuminsa ɗan uwa a yau idan kana zuwa kasuwannin ƙauyuka zaka ga irin yadda ake cin zalin dabbobi musamman saniya ko kuma idan ka je guraren da ake loading shanaye a manya-manyan motoci da ake tafiya da su kudu zaka ga yadda ake cin zalin dabbobi sayyidina Umar duka yake idan ya ga ana cin zalin dabba a zamanin sa kenan duk wata halitta da ka sani adalcin sayyidina Umar ya mamaye ta lokacin khalifancin sa mu kuma a yau kar ma ka je ƙasa mutanen ma ba su samu adalci daga jagorori ba balle a sauka a gangara a je ƙasa Allah ya dade sayyidina Umar misali na biyu cikin jerin misalan da mawallafin wannan littafi ya kawo mana da zai fito mana da yadda sayyidina Umar ke tausaya wa dabbobi shine yace amma alimtum anna laha alaikum haqqan wannan shine mawdu'in wannan misali na biyu amma alimtum shin ku ba ku sani ba anna laha alaikum haqqan cewa su suna da haƙƙi akan ku suwa kenan dabbobin ku wannan kissar zamu zo mu ganta ita ce misali na biyu da mawallafin wannan littafi ya kawo mana yace qala al-ahnaf ibn qais al-ahnaf dan qais yace ahnaf dan qais baya cikin sahabbai tare da cewar yayi zamani daya ya rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya karbi musulunci manzon Allah yana raye me ya hana shi shiga cikin jerin sahabbai saboda bai taba haduwa da manzon Allah ba har manzon Allah ya koma ga Allah dama sharadin mutun ya zama sahabi sharuda guda uku ne kamar yadda muka yi ta ambato a baya na farko ya zama ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haduwar da yayi da manzon Allah koda ta minti daya ce wasu malaman suka ce kai koda haduwa ta sakan guda suka yi da manzon Allah sannan kuma ya zama lokacin da ya hadu da manzon Allah yana musulmi baya ga haka ya mutu kan musulunci to wannan ana lissafa shi cikin jerin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma sahabban manzon Allah mun san suna da kima suna da daraja suna da matsayi gurin Allah madaukakin sarki dukkan su saboda Allah cikin alqur'ani ya bayyana cewar duk sahabban annabi ya musu alƙawarin aljanna Allah ya ce wa kullan wa'adallahu alhusna dukkan sahabban annabi Allah ya musu alƙawarin aljanna me yasa Allah ya faɗi haka lokacin da Allah yake nuna cewar da waɗanda suka musulunta a farko farkon musulunci suka yi gwagwarmaya wajen yaki da ciyar da dukiyar su wajen ɗaukaka musulunci ba za su zama kai ɗaya ba ba za su zama daidai ba da waɗanda sai a baya a ƙarshe ƙarshe suka musulunta kenan na farkon sun fi matsayi da daraja gurin Ubangiji shine Allah ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ba za su zama kai daya ba ba za su zama daidai wa daida ba daga cikin ku ku sahabban annabi man anfaqa min qabli al-fath wanda ya ciyar da dukiyar sa gabanin al-fath anan malamai na tafsiri suka ce sulhul hudaybiya saboda babban fatahi ne Allah madaukakin sarki yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba fathu makka ake nufi ba to cewa da Allah madaukakin sarki yayi la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath Allah na nufin sulhul hudaybiya ba za su zama daidai ba daidai wa daida ba daga cikin ku ku sahabban annabi waɗanda suka ciyar gabanin sulhul hudaybiya wa qatalkum suka yaki gabanin sulhul hudaybiya Allah ya ce ulaika su waɗancan da suka ciyar gabanin sulhul hudaybiya suka yaki wajen daukaka musulunci gabanin sulhul hudaybiya a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu waɗancan sun fi girman daraja sun fi girman lada sun fi girman sakamako gurin Allah madaukakin sarki sama da wanda sai bayan sulhul hudaybiya suka ciyar da dukiyoyin su sai bayan sulhul hudaybiya suka yaki kenan wanda kafin suka yi yaki suka ciyar ba za su zama daidai da wanda sai bayan sulhul hudaybiya suka yi yaki suka ciyar ba su waɗanda suka yi yaki suka ciyar kafin sun fi girman lada gurin Ubangiji sama da wanda sai bayan sulhul hudaybiya suka yi yaki suka ciyar to amma su ma waɗanda sai bayan sulhul hudaybiya ne suka ciyar suka yi yaki suka yi gwagwarmaya kan ɗaukaka addinin musulunci karkare na su duk sahabban annabi babu wanda ya kamata a rena shi shi yasa Allah ya ce wa kullan wa'adallahu alhusna duk dokacin sahabban annabi dukkan su karkare na ɗaya daga cikin su me yasa wa'adallahu alhusna Allah madaukakin sarki ya musu alƙawarin aljanna duk gabaki ɗayan su to kaga akwai falala mai girman gaske mutun ya zamanto cikin jerin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to shi Ahnab bin Qais kamar yadda malaman tarihi suke ambatawa baya daga cikin jerin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama tare da cewar ya musulunta annabi yana raye sa'annan kuma ya mutu kan musulunci sai dai kuma bai taba haduwa da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma annabi ya ji labarin sa saboda yanda ya karbi musulunci ya sa da yawa daga cikin al'ummarsa sun karbi musulunci mutum ne mai fada a cikin mutanansa mutum ne mai kima cikin mutanansa mutum ne mai daraja kalmarsa a bar sauraro ce cikin mutanansa to shi yasa musuluntansa ya sanya adadi mai tarin yawa cikin mutanansa su ma suka musulunta sun karbi musulunci to labari da ya iske manzon Allah sai manzon Allah ya masa addu'a ta fatan alheri to shi yasa ya zama yana da falala wanda suke masu tarin yawa falalarsa ta farko annabi ya masa addu'a annabi ya masa addu'a kuma shi da kansa yake bayyanawa cewar akwai wasu siffofi guda biyu da Allah madaukakin sarki ya masa tawfiki ya siffanta da su siffarsa ta farko yace shi tunda yake a rayuwarsa bai taba maganan wani a bayan idansa ba shine gulmako giba yace to tunda yake a rayuwarsa bai taba zama sun yi hira da wani ba, wannan wanin ya tashi kuma ya ambace shi da sharri ko ya aibanta shi ko ya kushe shi, yace bai taba ba tunda yake a rayuwarsa. Sa'annan kuma siffa ta biyu da Allah madaukakin sarki ya halicce shi akanta, yace tunda yake a rayuwarsa bai taba shiga cikin abin da bai shafe shi ba, to wannan ya gadar masa da kima da daukaka a gurin al'ummarsa. To shi yasa lokacin da ya shiga musulunci sai aka samu adadi mai yawa, su ma suka shiga musulunci suka ce saboda shi mutumin kirki ne wanda ya san ya kamata zai wahala ya shiga addinin banza, to shi yasa yana shiga musulunci su ma sai suka shiga musulunci. An ce ya dauki tsawon lokaci kusan shekaru 40 aka yi, gashi dai ba nada shi aka yi ba cikin mutanansa aka ce kai ne alkali, amma duk waɗanda suka dauko matsalolinsu sabani tsakaninsu husuma tsakaninsu sai ayo kansa, shi zai raba gardama, shi zai hukunci, shi zai zartar da hukunci, gashi ba wai a matsayinsa na alkali bane, a yadda suka aminta da shi suka yarda da shi suka na'amta da shi, to sai duk wanda suka debo matsalolinsu sai su yo kansa, kuma in yayi hukunci kowa sai sallama ya karba. Sai da ya shafe shekaru 40 yana hukunci cikin mutanansa, kuma kowa yana gamsuwa da hukuncin da ya masa, ya sallama ya mika wuya ba tare da jaɗin ja ba. Mutum ne wanda yake da tsayuwar dare, yakan ɗauki kusan rabin dare yana tsayuwa, wasu lokatai idan an kunna masa fitila, fitila irin ta a ci balbal wanda kusan a yanzu an mance da ita, fitila ce wacce za a sa kananzir a cikin kwalba, sai a huda saman kwalban a sa lagwani sai a zura cikin kwalbar sai a kunna da ashana, to sai zamanto wannan fitilar tana ta ci gwargwadon wannan kananzir din da ke cikin kwalba, wannan ita ce ake cewa a ci balbal. To akan zo masa da fitila ta a ci balbal, tana ci tana haskaka masa yana zaune cikin haske, sai dan kara hannunsa jikin wutan wannan fitilar, idan ta dan kona shi sai ya dawo da hannunsa sai ce to in ban da ni da rashin dabara ba me zai sa in saba wa Ubangiji wanda zai sa ni a wutar da ta ninka wannan wutan sau 70, ma'ana kamar wa'azi yake yi wa kansa. Sai dan sa hannunsa a cikin wutan, in ya dan kona shi sai ya zare sai ce kai to na ni ko inna saba wa Ubangiji da zai sa ni cikin wutar da ta ninka wannan sau 70, wannan ma gashi ta kona ni na jira dadi, ina ya ga wutar da Ubangiji subhanahu wata'ala yayi tanadinta ta ranar gobe kiyama wacce ta kai kuka gurin Ubangiji, ita ma kanta sashenta ya cinye sashenta ya kona sashenta. Ya muke kallon al'amarin, a ce wuta ce ta kuna da kanta, ita kanta zafinta ya gallabe ta, ya addabe ta, ya uzura mata, tana nema a sanya mata mafita a sama mata sassauci. Wuta ta koka wa Ubangiji cewa sashenta ya kona sashe, sashenta ya jikkata sashe, sashenta ya wahal da sashe, a dan sanya mata mafita ta yanda za ta dan samu relief. To shine Ubangiji ya mata umurni, tana numfasawa so biyu a shekara, da lokacin tsananin zafi da lokacin tsananin sanyi. Shine annabi ya ce duk lokacin da kuka ji zafi ya tsananta, to numfashi ne na wutar jahannama, saboda sashenta ya cinye sashe, za ta dan numfasa dan ta dan samu relief a cikinta, in ba haka ba sai sashenta ya ta'azabtar da sashe. To wannan ina ya ga a ce an ɗauki mutum an jefa shi a ciki, ya kake tsammani al'amarin zai kasance? Al-Ahnaf bin Qais tabbas mutumin kirki ne, duk da cewa baya cikin sahabbai amma yana cikin manyan tabi'ai. Dan uwansa yazo yake kuka masa cewar haƙorinsa yana ciwo, sai kalle shi sai yayi murmushi sai ce ka san wani abu ne? Yace a'a. Yace kaga ai ba ni da idanu? Yace eh. Yace to na makance tsawon shekaru 20 ban taba kokawa mutum daya ba, banda yanzu da muke magana ni da kai tsawon shekaru 20, kamar abin da yake so ya nuna masa duk wata cuta da ka cutu da ita ko kai hakuri zaka samu lada gurin Ubangiji kar ka je kana bada labari wa mutane ka gaya ma wannan ka gaya ma wancan in ba mutumin da zai maka magani ba kar kai ta koka mutane ni kan je da zazzabi na kwana duk wanda ka hadu da shi sai kai ta rage kanka lada kamar kana koka Ubangiji ne gurin mutane cewa Ubangiji ya jarrabe ka da zazzabi Ubangiji ya jarrabe ka da typhoid Ubangiji ya jarrabe ka da walsa Ubangiji ya jarrabe ka da hawan jini kamar kana koka wa mutane ne in ba wai likita bane wanda zai baka magani bai kamata kai ta zuwa kana ta yada wa mutane cewa ai kai baka da lafiya duk wanda ka hadu da shi ka ce baka da lafiya ba tunda duk wani abu da zai samu mumini wanda zai kuntata wa mumini za a goge masa zunubin sa haka annabi ya bayyana hatta kaya da mumini zai taka gashi dai mafi kashin abu ne to annabi ya ce kayar nan da zai taka za a goge masa zunubin sa yanzu idan kai ta yadawa baka da lafiya anan ka yada can ka yada can ka yada har kaga ka rage kanka daraja to shine Ahnab bin Qais yake nasiha ma wannan dan uwa nasa ya rayu a garin Basra Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa a garin Kufa a shekara ta 67 bayan hijira ya riga wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama rasuwa kuma ana lissafa shi cikin masu tunani masu basira masu hangen nesa masu fasaha na cikin garin Basra to shi Ahnab bin Qais wannan kissa da zamu karanta ta sayyidina Umar shi ya haikaito mana ita yace wafadna ila umara bi fathin azim fa qala aina nazaltum fa qultu fi makani kaza wa kaza Ahnab bin Qais Allah masa rahama yake bada labari cewa lokacin jagorancin sayyidina Umar Allah yarda da shi yace wafadna ila umara bi fathin azim mun zo ga sayyidina Umar da budi wanda yake mai girma ma'ana sun ci garuruwa masu tarin yawa sun kwace su a hannun kafirai sun shiga karkashin ikon musulmai to fatahin da suka zo wa Umar da shi guda biyu ne na farko sun zo masa da labari mai dadi cewa manya-manyan garuruwa na kafirai musamman yankin Farisawa da yankin Rumawa a wancan lokaci babu yankunan da suka kai su karfin tattalin arziki babu yankunan da suka kai su karfin makamai a wajen fada to waɗannan yankuna sun ci su da yaki musulmai sun ci su da yaki zamanin khalifancin sayyidina Umar to kaga wannan abun azo wa sayyidina Umar da bushara ne azo wa sayyidina Umar da albishir cewa an samu fatahi mai girman gaske manya-manyan dauloli waɗanda suke ga su sun isa waɗanda suka kai suka kawo masu ƙarfin tattalin arziki da makami wanda kowa ke taka musu nesa ake tsoron su yanzu gashi sun shiga ƙarƙashin ikon musulmai musulmai sun kwace su to wannan fatahi na farko kenan fatahi na biyu sun zo da dukiya mai tarin yawa wacce take ta ganimar waɗancan garuruwa za a shigar da wannan dukiya daular musulunci wacce za a ci gaba da hidima wa daular musulunci da al'umma musulmi da dukiya mai tarin yawa tunda mutane ne wanda suka tara dukiya mai matukar yawa to shine yake bada labari shi al-Ahnab bin Qais cewar sun zo ga sayyidina Umar da labari na buɗi da aka yi wanda yake buɗi mai girman gaske ta fuskar shiga karkashin daular musulunci da manya-manyan garuruwa na kafirai suka yi da kuma dukiya da aka samu mai tarin yawa wacce za ta karfafi daular musulunci yace to da muka iso ga sayyidina Umar yana masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama fa qala sai sayyidina Umar yace aina nazaltum ina kuka yada zango tunda su yanzu sun shigo Madina a matsayin baki ne sun zo kuma isar wa sayyidina Umar da sakon budi da aka samu na karban garuruwa da aka yi na kafirai manya-manya da kuma dukiya da aka samu wacce take mai tarin yawa to sai sayyidina Umar ya tambaye shi yace aina nazaltum ina kuka yada zango fa qultu al-Ahnaf bin Qais yace sai na ce fi makani kaza wa kaza a can guri kaza da kaza ya kwatanta sayyidina umar gunda suka ya da zango fa qama ma'i al-ahnaf bin qais yace sai sayyidina umar ya tashi tare da ni yace mu je inga gunda kuka ya da zango muka kama hanya muna tafiya yace hattanta haina ila munahi raka'ibina har zuwa lokacin da muka isa gurin da muka yi da baibayi wa dabbobinmu da muka hawo muka taho a kansu su ne manasi raka'ibin dabbobinsu da suka hawo suka taho garin Madina har sai da suka isa gurin da suka yi musu da baibayi to da suka isa wannan guri faja'ala yatakhallalu bi basrihi wa yaqulu alattaqaytumullaha fi raka'ibikum hadhihi amma alimtum anna laha alaykum haqqan ala khallaytum anha fa akalat min nabatil ardi wannan shine martanin sayyidina umar lokacin da suka isa da sayyidina umar sansanin da suka yada zango gurbin da suka yada zango inda suka yi da baibayi wa dabbobin su fa ja'ala yatakhallaluha bi basri sai sayyidina umar ya dinga bin dabbobin da kallo yana ya kalli waɗannan raƙumar ya kalli waɗannan dawakin ya kalli waɗannan jakunan dabbobi ne da suka hau suka taho garin Madina a kansu yana ta bin su da kallo ya kalli waɗannan wa yaqulu yana kallon dabbobin yana cewa alattaqaytumullaha fi raka'ibikum hadhihi shin yanzu ku ba za ku ji tsoron Allah ba akan waɗannan dabbobi da kuka hawo kansu kuka taho amma alimtum anna laha alaykum haqqan shin ba ku sani ba cewar suna da haƙƙi akan waɗannan dabbobi da kuka hawo kuka taho akan su shin ba ku sani ba kan cewar suna da haƙƙi akan ku sayyidina umar alama da ya gani daga dabbobin na yunwa ko jikkata ko kishirwa yasa yake musu wannan martani yace ala khallaytum anha shin ba za ku sake su ba su shiga daji fa akalat min nabatil ardi su je su ci daga abin da ƙasa ta fitar na ciyayi ko da ku ba ku nemo musu abin da za su ci ba za ku bar su shiga daji su je su nemi abin da za su ci ba a nan gurin akwai taifin ero cewa ala khallaytum anha bi akalat min nabatil ardi kuskurin fa'un ne ba ba'un ba ala khallaytum anha fa akalat min nabatil ard shin ba za ku bar dabbobin su je su tsinci abin da ke ban ƙasa ba abin da ƙasa ta tsirar kenan tuhumar su yake akan sun bar dabbobin su da yunwa gashi akan dabbobin suka tafi na farko ba su nema musu abin da za su ci ba na biyu ko da ba su nema musu abin da za su ci ba su bar su mana su fita su tsinta su dan samu abin da suka samu duk ba su yi wannan ba to shine sayyidina umar yake tuhumar su yake kausa su harshe wajen mayar musu da martani wannan misali na biyun zai fito mana da jin kai da tausayi irin na sayyidina umar Allah ya yarda da shi mu je misali na uku a shafi na 236 wanda akan sa zamu karkare sai mu je babi na gaba wannan misali na ukun yace uddibat bahimatun min albahaim fi shahwati umar an azabtar da dabba cikin dabbobi akan sha'awar sayyidina umar wannan maudu'i ne topic ne wanda zamu ga yaya abun ya kasance cikin kissar da zamu karanta din nan ga kissar nan an hakaito mana ita cikin littafin Ar-Riyadun Nadira fi Manaqibil Ashara wannan kissar da zamu karanta ta Muhibbuddin Al-Khatib ya kawo kissar cikin littafin sa Ar-Riyadun Nadira fi Manaqibil Ashara kissar ga ta kamar haka yace ishtahal Faruq samakan tariyan sayyidina Umar yayi sha'awar kifi wanda yake fresh wato kifi wanda yake na tabi'i kifi wanda yake na asali wato ya so ya samu kifi sosai فأخذ يرفع مولاه راحلة فصار ليلتين مقبلا وليلتين مدبرا to lokacin da sayyidina Umar yayin sha'awa ya samu kifi wanda yake fresh ya ci sai ɗaya daga cikin bayinsa da ya yanta wanda ake kiransa yarfau sai ya dauki dabba fasara laylatayn sai tafi da wannan dabbar nemo kifi wanda yake fresh kifi wanda yake na dabi'i zai je samu sayyidina Umar ya kawo masa ya ci fasara laylatayn muqbilan sai kama hanyarsa wajen zuwa ya nemo wa sayyidina Umar kifin nan ya kwashe kwanaki biyu a hanyarsa ta tafiya walailatayn mudbiran da yaje ya siyo kifin kuma sai kwashe kwanaki biyu yana dawowa kenan yanzu yayi kwanaki hudu wajen nemo wa sayyidina Umar kifi da zai ci sakamakon sha'awa da yayi na cin kifi din yace washtara miktalan sai je sayo kwando guda na kifi faja'a bihi sai zo da wannan kifin ga sayyidina Umar wa qama yarfa'u ila ar-rahilati yaghsiluha min al-araq to lokacin da ya iso da wannan kifi a kwando dabbar nan ta wahala saboda bata samu hutu cikakke ba sai gumi take bayan sun iso bayan yarfa'u ya je ya nemo kifin nan ya siyo kwando guda ya zo da shi wa sayyidina Umar da ya zo da dabba dabba ta gaji tana ta haki gumi sai fita yake daga jikinta to shi ne ya ɗebo ruwa yana wani kwara ma wannan dabbar saboda ta ɗan samu sanyi sanyi sakamakon gumin da ke fita daga jikinta sayyidina Umar sai ya fito daga gidansa sai ga wannan maulan nasa gashi nan ya zo masa da kifi kwando guda kuma kifi in ka ganshi kifi ne sosai manya-manyan kifaye sa'annan kuma kifaye ne da ba a dade da kama su ba sayyidina Umar ya zo ga kifi nan a kwando sai kuma ya ga bawansa gashi nan maulansa gashi dabbar da aka zo da ita aka zo da kifin a kanta tana ta haki gumi na fita daga cikinta an ɗebi ruwa ana kwara mata fa nazaraha Umar sai sayyidina Umar yayi dube zuwa ga wannan dabbar kaman tana cikin matsanancin yanayi na gajiya da jikkata an jikkata ta wajen zuwa a siyo wannan kifi a dawo da shi fa qala sai sayyidina Umar yace udhibat bahimatun min al-baha'im fi shahwati Umar yace kai amma fa yau an azabtar da dabba cikin dabbobi akan sha'awar Umar kawai Umar yanzu yayi sha'awar zai ci kifi sai a azabtar da dabba saboda sha'awar Umar wani mataki sayyidina Umar ya dauka yace wallahi la yadhuqu Umar zalika yace na rantse da Allah kifin nan da aka zo da shi duk da yadda nake sha'awar sa ba zan dandana ko kwa daya ba me yasa saboda an azabtar da dabba dan a biya masa bukatarsa dan a cika masa burinsa na sha'awar kifi da yayi to shi kuma tunda an azabtar da dabba ya ba zai ci wannan kifin ba haka ya bar wannan kifi bai ci ba me yasa saboda an azabtar da dabba a santsin a ga an dadada masa to shi kuma hakan bai masa ba wannan kissa ƴan uwa za ta fito mana da yadda sayyidina Umar Allah yarda da shi ke nuna tausayinsa da jin kansa wa dabbobi kuma baya taba yadda a azabtar da dabba tunda ita ma halitta ce ta Ubangiji tana da rai yadda za a cutar da mutum ya ji zafi ita ma an cutar da ita za ta iya jin zafi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a azabtar da dabba ko da yanka ta aka wuri annabi ya ce ɗayanku idan ya zo yanka dabbarsa ya wasa wukarsa ya hutar shaida a bar yankansa ta yadda bai yi ta dirzawa ya wahal da ita ya jikkata ta ba wannan shine karantarwa na addinin musulunci kenan ba a so a cutar da dabba ba a so a azabtar da dabba dole ne a zamanto ana tausayawa dabba idan mutum ya azabtar da dabba zai iya haduwa da fushin Ubangiji subhanahu wataala kamar yadda muka karanta a kissar matar da take azumi take sallah take karatun alqur'ani kuma ta mutu ta shiga wuta me yasa saboda azabtar da kulliya da ta canwa ta kange ta ta hana ta abinci kuma bata sake ta ita da kanta ta je ta nemi abincin ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewar Allah ya sanya ta cikin wuta saboda wannan mugunyan aiki nata sannan ga karuwa ta daya hannun wacce gantalinta take yi tana badalarta tana abin da ta ga dama ita kuma Allah ya mata rahama ya ji kanta ya tausaya mata ya sa ta aljanna saboda tausaya wa dabba da tayi dabban ma cikin mafi kashin dabbobi shine kare ta zo ta samu kare yana ta lallage jikin rijiya gashi nan kamar zai mutu saboda kishirwa ga kuma rana ta take wannan karuwa sai ta tausaya ma wannan kare ta cire gelanta ta dinga tsomawa cikin rijiya tana tsamowa wannan kare yana tsotsewa da haka har ya koshi sai Allah ya mata rahama ya sanya ta cikin aljanna saboda wannan gagarumin aiki nata to waɗannan abubuwa duka sun sa sayyidina Umar Allah ya yarda da shi ya zamanto mai jin kai mai tausayawa dabbobi to wannan shine ya kawo mu karshen bayani dangane da siffofin sayyidina Umar da kuma dabi'unsa da jerin falalarsa abinda zamu je gare shi zamu shiga sabon babi shi kuma wannan babi da zamu shiga za a kawo mana wasu daga cikin jerin ayyukan da sayyidina Umar yayi lokacin da yake jagorancin sa a babukan da suka biyo bayan wannan babi bamu da bukatuwar su saboda kai tsaye ba su da alaka da tarihi mu ko muna karanta tarihin sayyidina Umar sai mu tsallaka mu tafi zuwa ga babukan da suke da alaka da tarihi zamu je shafi na 301 inda yace at-tatwirul umrani wa idaratul azmati fi ahdi umara wannan mawdu'i da zamu shiga yana da bangarori guda biyu bangaren sa na farko at-tatwirul umrani bunkasar gine-gine bunkasar gine-gine zamanin sayyidina Umar kenan sayyidina Umar a lokacin jagorancin sa yayi ta bunkasa gine-gine da al'umma za su amfana da shi ana so mutum a lokacin da ya zama jagora na al'umma yayi kokarin kawo ci gaba ta fuskar gine-gine na abubuwan da za su amfani wannan al'umma a bangaren addinin su a bangaren lafiyar su a bangaren ilimin su wannan duka jagorori da suka yi jagoranci a lokaci na farko a zamani na farko kama daga kan jagorancin sayyidina Umar kayo baya duk wani jagora da yazo zaka tarar akwai gine-ginen da yayi waɗanda ci gaba ne a jagorancin sa kuma zai taimakawa al'umma wajen bunkasa rayuwar su da inganta rayuwar su a fagage daban-daban fagen ilimi fagen addini lafiya sa'annan tattalin arziki zaka ga sun yi gine-gine waɗanda suke masu tarin yawa to anan gurin an dauka mana kashi na farko shine gine-gine da sayyidina Umar yayi a bangaren addini bangaren addini yace qama Umaru radiyallahu anhu bi tawsi'ati masjid rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sayyidina Umar ya zamanto khalifa ya zamanto jagora daga cikin abubuwan da ya kawo na ci gaba na gine-gine na farko akwai masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin annabi mun san tun zamanin annabi aka gina shi tun annabi yana raye da kansa da shi da sahabbansa suka gina wannan masallaci nasa to a zamanin sayyidina Umar an yi wani aiki na fadada masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ƙara inganta masallacin annabi din to shine za a mana bayani a wannan gabar aiki na farko da sayyidina Umar yayi a bangaren gine-gine kenan bangarori da dama ake so shugaba ya taba ba bangare ɗaya ba ba biyu ba bangarori da dama waɗanda za su taimaka wa mutane wajen inganta rayuwar mutane da kuma abubuwa da za su kawo wa mutane ci gaba a zamantakewar su na yau da kullum yace qama Umaru radiyallahu anhu bi tawsi'ati masjid rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar abu na farko da ya fara yi a bangaren gine-gine ya ta samma
fadada masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam. To yayai wajen fadada masallacin annabi, yanzu za a bayyana mana. Wa adkhala fihi dar al-Abbas bin Abd al-Muttalib, gidan Abbas dan Abd al-Muttalib. Abbas dan Abd al-Muttalib ai mun san shi, babban annabi, babban annabi ne, dan uwan mahaifin annabi. Abbas bin Abd al-Muttalib bin Hashim, mahaifin annabi kuma Abdullah bin Abd al-Muttalib bin Hashim. Ka kenan Abbas dan babban annabi ne, tunda dan uwan mahaifin annabi ne. To gidan Abbas yana jikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam. To lokacin sayyidina Umar al'umma sun yi yawa sosai, sun ninka zamanin annabi, ninkin baninkin wanda suka shiga musulunci, saboda an bude garuruwa masu tarin yawa na kafirai, an karbe hannunsu, musulunci ya mamaye garuruwa, sai aka wayi gari, yan wannan garuruwa da yawa yawan su sun shiga musulunci. To in sun zo Madina za su zo ziyara masallacin annabi. Mun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar wajen ziyartar masallacinsa da yin sallah cikin masallacinsa, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa sallah ɗaya da zakai a cikin masallacinsa tana daidai da sallah guda 1000 da zakai a wani masallaci wanda ba nasa ba. Yanzu a masallacin nan sai kai salloli guda 1000 kafin su kai sallah guda 1 da zakai a masallacin annabi. Duk wani masallaci ma da ka sani a duniya, duk wani masallaci da ka sani a duniya banda masallacin Makka da masallacin Qudus, in ka dai da waɗannan masallatai guda 2, babu wani masallaci da zakai sallah ya kai masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama. To sai zamanto mutane da suka shiga musulunci, ana cincirin dan shigowa garin Madina, kowa na fafutukan ya samu yayi sallah cikin masallacin annabi dan ya samu wannan darajar da annabi ya ambata. To sai zama masallacin yayi matsi sosai, sayyidina Umar sai ga ya kamata yanzu ya fadada masallacin. To abu na farko da ya fara yi, gidan Abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam yana dabda jikin masallaci, katangar ma ga katangar masallaci, ga katangar gidan Abbas, yakan ma shigo masallacin annabi daga gidansa. To shine sayyidina Umar sai ya saya masa fili a gefe, can gefe ya gina masa gida, sai ya ce wannan gidan naka, muna so mu ƙara fadin masallaci da shi. Abbas ya ce na sallama. To shine bayanin da ake anan, ya ce wa adkhala fihi dar al-Abbas bin Abd al-Muttalib, ya shigar da gidan al-Abbas bin Abd al-Muttalib babban annabi, ya shigar da shi cikin masallacin annabi, ya ƙara girman masallacin annabi. Yace wa mutaddati tawsi'atu 10 azru'in min jihati al-qibla, sannan har ila yau ta bangaren al-qibla nan ma ya ƙara masallacin annabi, ya ƙara girman masallacin annabi ta bangaren al-qibla, wanda bai gaza zira'i 10 ba. To ƙarin da sayyidina Umar yayi shine, har yanzu in ka je Madina, in ka je Madina zaka ga inda annabi yake tsayuwa, ga inda minbarin annabi yake, ga inda annabi yake tsayuwa ya ja mutane sallah. To an ƙara yanzu liman ba a daidai inda annabi yake tsayuwa yake tsaya ba, an ƙara zira'i guda 10, wanda kusan yanzu zai gaza sahu 4 zuwa 5 ba. In ka je Madina zaka ga sahu 4 ko 5 wanda kaman an ƙara su a gaban masallacin annabi. Wannan ƙarin sayyidina Umar ne, saboda ya ga masallacin ya dan takura. To ta bangaren al-qibla sai ƙara tsayin masallacin wanda bai gaza zira'i 10 ba. Yace wa 20 dira'an min an-nahiyati al-gharbiyya, sannan sayyidina Umar ya ƙara zira'i 20 ta bangaren yamma, bangaren yamma a masallacin annabi ya ƙara zira'i 20. To in ka je masallacin annabi zaka ga inda asalin ƙwaryen masallacin annabi yake, zaka ga sun dan kewaye shi da dan takaitaccen gini, duk da dai ba a killace shi gaba ɗaya ba, to amma zaka ga sun sa ganan iyakan masallacin annabi. Kenan sauran duka ƙari ne aka yi, saboda yanda mutane suke ta ƙara shiga musulunci. Wannan ya fara kuma tun daga zamanin sayyidina Umar, Allah yarda da shi. To ƴan uwa, bayani kan yanda sayyidina Umar ya ƙara wannan masallaci na annabi ta ɓangarori daban-daban, lokaci ba zai bamu dama mu karkara bayani akai ba. Ina ga mu dasa aya anan, sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako na gaba, sai mu karasha bayani dangane da yadda sayyidina Umar ya kara fada da wannan masallaci na annabi sallallahu alaihi wasallama, sakamakon yanda aka samu dandazo da adadi mai tarin yawa da suka shiga musulunci, ya zamanto asalin masallaci da annabi ya gina yayi matsi, sai aka ga ana da bukatuwa a fadada shi a yalwata shi ta yadda dai ishi adadi mai yawa yin sallah cikin wannan masallaci. Abubuwan da muka karanta da suke daidai, Allah ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuban harshe, Allah ya gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.